الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarin mu a wannan yammaci na ranar talata 24 ga watan sha'aban hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 30 ga watan 4 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafin mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhidi alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na shaykhul islam محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى لكن درسي لي وبالي في إدنة تنبوي سنة في غباتة game da shi wannan lafazi da muka fata suke yi dangane da hadisi da aka rawaito kinan ya aka ce akhrajahul bukhari wa'anan ya kamata a kayyade ya fitar da shi a cikin wani littafin sa domin yana da littattafai sun wuce a lissafa don haka sau da yawa za ka gama da sun kayyade sai a ce akhrajahul bukhari fi sahihi ko kuma rawahul bukhari fi sahihi amma inda idlab in dai aka ce akhrajahul bukhari ko aka ce rawahul bukhari to galibi ana nihi kenan a cikin littafin sa wanda yake ingantacce kwarai da yawa in ba a cikin littafinsa ba ne ingantacce malamai sukan kayyade su ce rawahul bukhari fi al-adab yani al-adabul mufrad ko kuma littafinsa wanda ake kiran shi at-tarikhul kabir da sauransu kwarai kasancewar yana ma daga cikin alamomi na alkiyama nan gaba ba ma a lokacin da ya wuce ba wanda manzo Allah yake ba da labarin cewa akwai wanda zai zo zai rushe Ka'aba sai ya mata ɗaya rufi ɗaya bayan ɗaya sai ya turbike shi manzo Allah ya ba da sifar shi wannan mutumin daga ƙasar Habasha zai fito daga Ethiopia manzo Allah ya siffanta shi na cewa korinsa a tankwarai suke haka zai zo Ka'aba sai ya mata ɗaya don haka a wancan lokaci akwai lokacin da Hajjaji ibn Yusuf da ya kai ma Abdullahi ibn Zubair harin yaƙi birnin Makka wanda ya jefi Ka'aba da ya jefa majaujawa sai da ta rushe wani bangare daga cikin Ka'aba saboda la kasancewar lalle yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama rushe Ka'aba kwata-kwatanta wanda hadisai ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sifofin shi manzon Allah yace yana ga kwari wanda yake siri-siri kuma a tankwara suke yanda ka san sai ne baka kuma manzon Allah ya ba da labarin daga Habasha zai fito kasar Ethiopia dan ka ne kama mutum takalmin shi wannan
din ya zo ya duka takalmin shi kuma suna da shi wani ya zo duka
abinda muke so da mu sani babba in an daukan masa takalmin sa an gyara masa yasa ko an dauka an kai inda zai haji wannan duka nau'i ne wanda yake na girmamawa na ladabi wanda kuma bai saba ma wanda ga ya al-mugira ibn shu'ba ba ma takalmi ba kasancewar arwalla ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana arwalla shi yake zuba masa ruwa yana zuba masa ruwa lokacin da manzo Allah ya shafi kansa da kunnuwansa al-mugira sai ya sunkuyo domin ya fidda ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khufin da yake kafarsa manzo Allah sai ya ce a kyale su fa inni adkhaltuhuma fahirati na shigar da kafafuwa na cikin wannan kofi suna tsarkakakku manzon Allah sai ya shafa a kan kofi fidiya a ita kamar fidiya in mutum ya bada bai ya halatta ya ci wani abu daga cikinta kamar misali fansa da ake dora ma mutum kamar misali yanzu ai an dora ma mutum ciyarwa misali wanda baya iya azumi to wannan bai da haƙƙi a cikinta kamar irin misali fidyatul aza da mutum ya aikata yusar da wato gashinsa ko farcinsa alhali yana ɗauke da harami wanda an ɗora masa fidya wannan duka bai ya halatta mutum ya ci iya abin da mutum zai iya ci abin da ya shafi hadaya ta kirani ko hadaya ta tamattudi ko hadaya wadda take ta kadauri amma duk abin da ya shafi hadiyul jabran wanda mutum a sababin barin wani wajibi daga cikin wajibatul hajj ko aikata wani ma'zur daga cikin ma'zuratul ihram to wannan bai ya halatta ya ci haka nan hadaya wadda take ta adda wanda mutum ya daukan ma kansa dan haka fidiya da mutum yake badawa ciyar da miskinai kamar kafara ta zahari ko kafara ta azumi ko da abin da ya kamata haka to bai halatta mutum ya ci daga cikin wannan darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun shiga baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa cewa lalle ne wani bangare daga cikin wannan al'umma wato za su juya hannun agogo baya ma'ana za su ringa bauta ma gumaka kamar yadda bayani ya gabata malam ya yi wannan babi domin mai da martani akan masu da'awar cewa ba yanda za a yi shirka wato ta auku a cikin wannan al'umma masu inkarin haka fa su ne masu bautar wato kabura waɗanda suke bauta ma wasu salihan bayi su ne suke da'awar cewa ai ba yanda za a yi shirka ta kasance a cikin wannan al'umma suna kafa hujja da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada inna shaytana ayyisa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin fi tahrishi bainahum manzo Allah yake fada dandan shaytani ya yanke kauna da masallata za su
bauta masa wato a cikin jaziratul arab ma'ana tsibirin larabawa sai ya ce walakin fitta harshi baina iya abinda shaytani bai yanke kauna ba wato shine hada rikici da gaba da jayayya tsakankan su dan haka malamai suka ce wannan hadisi lalle hadisi ne ingantacce amma a karkashin sa babu wajibul tilala ma'ana hujjar kuke kafawa cewa bayan da za a yi shirka ta uku a cikin wannan al'umma domin anan manzon Allah yana bada labari ne game da iya zaton shaytani shi kawai a iya rinjayen zaton shaytani to bayan da za a yi wato cewa nan gaba wato masallata a cikin jaziratul arab wato su ringa bauta masa to amma kasancewar nawa aka samu kabirra nawa aka samu ana bauta musu dubobi nawa ke akwai dan haka kasancewar lalle waɗannan ayoyi da malam ya zo da su a cikin a karkashin wannan babi suna tabbatar da cewa yanda shirka ta auku a cikin al'ummu waɗanda suka gabata haka a cikin wannan al'umma sai an samu wasu ɓangare waɗanda za su ringa bauta magumaka shi ne malam ya zo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taguti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahada minal ladina amanu sabila Ubangiji ta'ala yake cewa shin baka ga waɗanda aka ba su rabo daga cikin wato sanin littafi wato su ne wato Yahudawa wannan ahlul kitabi kenan abinda ake nihi da littafi a nan at-taura da injila Ubangiji ta'ala yace yu'minuna bil jibti wa taguti wato suna imani bil jibti wato da sihiri wa taguti wato da gumaka lafazin at-taguti kamar yanda bayani ya gabata duk abinda ake bauta masa kuma bayan Allah subhanahu wataala sunansa taguti amma malamai sun kayyade wato idan ya kasance kenan da yarda shi da amincewarsa duk wanda ake sarrafa masa ibada yadda ya amince da wannan ibada da ake sarrafa masa to ya zama dagutu bayan komai ba malamai suka kayyade domin akwai waɗanda ake bauta musu ba tare da sun yarda sun amince da ibadar da ake musu kamar yanda ɗan mushin suke bauta ma annabi Isa alaihi salam kamar yanda mahaifiyarsa Maryam ita ma ana bauta mata kamar yanda akwai waɗanda suka riki mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin abun bauta da waɗanda suke bauta ma wasu daga cikin sami'an bayi ba tare da sun yarda sun amince game da wannan ibada da ake sarrafa musu to shi ne dai anan Allah yana ba mu labarin cewa wato a cikin ahlul kitabi akwai waɗanda an ba su kaso daga cikin ilimin littafi at-taura da injila amma tare da haka sun yi imani da sihiri kuma sun yi imani da duk wani abu da ake bauta masa koma bayan Allah sun yarda da wannan ibada da ake masa shi ko yarda da kafirci kafirci gani ko sannan malam ya zo da aya ta biyu fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul ma'ida قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وأن وجه تعالى كفتا الشن كنا سوء تيل سوء كنا سوء نباك لاباري كمدا ما في شر دمغنتا من ذلك game da wannan izgini da kuke yi da mu shin kuna so na ba ku labari game da mafi kaskanci game koma da matsayi abun Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce malla anahu babu faɗa musu duk wanda Allah ya la'ance shi ya tsine masa albarka to ya fi kowa kaskanci da wulakanta abun Allah subhanahu wa ta'ala wa ghadiba alayhi da wanda Allah ya masa fushi wane ne Allah ya la'anta Yahudawa su ne Allah ya tsine musu albarka kamar yadda ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam dhalika bima asawwa kanu ya'tadu wa ghadiba alayhi da wanda Allah ya masa fushi su wane ne Allah ya musu fushi su ne da yahudawa innal ladhina takazzu al-ijla sayanaluhum ghadabu min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzi al-muftarin kuma su ne al-maghdubu alayhim kamar yana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara ma sai ya ce waja'ala minhum al-qiradata wa al-khanazira da wanda Allah ya maida wasu daga cikin su burrai wasu ko Allah ya maida su aladi su wane ne Allah ya la'anta ya maida su burrai su ne wasu jama'a daga cikin yahudawa wanda Allah ya haramta musu kamin kifi a ranar asabar suka kitar dokar Allah subhanahu wata'ala suka kidena farautar kifi a ranar asabar Allah ya la'ance su ya maida su burrai kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa laqad alimtumul ladina atadaw fi sabt فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ سُنَّة أَكِي كِرَن صَحَابُ الصَّمْتِ سَنَن وَالْخَنَازِيرُ da wanda Allah ya tsine musu albarka yana ance su ya shafe halittar su suka koma aladu su ne din yahudawa wadanda suka kafirci game da kabaki na annabi Isa alaihi salam an gane ku wato ma'ida wanda Allah ya saukar a sababin addu'a da annabi Isa alaihi salam yayi Allah ya saukar da teburin abinci kuma suka kafirce ma wannan ma'ida ubangiji ta'ala ya la'ance su ya maida su aladu to amma duk wadanda Allah ya la'ance su ya canza musu halitta ba su aibu ba wannan canzawa da Allah ya musu wasu wanzu bayan wani lokaci gaba daya Allah ya karbi rayuwarsu ma'ana duk wadanda Allah ya shafe halittarsu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ga su haifawa ba bakin iya su ne kawai kuma zuwa dogon lokaci har lokacin ajalin su sannan sai ya ce wa abada qabut da wadanda suka bauta ma wato gumaka su wane ne su ne da yahudawa suma su ne suka fi kowa kaskanci wato abun Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan aya tana tabbatar da cewa daga cikin wato ahlul kitabi ma'ana su ne yahudawa akwai wadanda suka bauta ma gumaka haka a cikin wato suma ƴan musha to haka aya ta uku da malam yazo a da ita a karkashin baban fadar Allah subhanahu wa ta'ala qala alladhina qadabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida wadanda suka yi rinjaye akan al'amarin ashabul kahf sai suka fada suka ce lanattakhizanna alaihim masjida lalle ne zamu gina masallaci akan kaburansu zamu gina masallaci mu ringa bauta ma Allah akan kaburansu kaga anan wadanda suka gabaci wannan al'umma ne kuma Allah ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda hadisi ya gabata yayi tsinuwa da la'anta akan waɗanda suke gina masallaci akan kabari ko su rugin din kabari su yi sallah ko su kawo kabari su binne a cikin masallaci shine yake cewa qatalallahu alyahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida manzo Allah yace Allah ya la'anci yahudawa da ƴan bisha domin sun mai da kaburin annabawan su masallatai to dan haka shine sai malam ya zo mana da hadisin da ke fassara mana waɗannan ayoyi guda uku shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum manzo Allah yace rantsuwa nake da ubangiji na lalle ne ku tabbata wato za ku bi hanyar waɗanda suka kasance gabaninku hazuwal quzzati bil quzza manzo Allah yace irin dabrantar gashin kibiya wato da wani gashi kamar yadda bayani ya gabata in aka ce al quzza shine gashi wanda ake sanya ma karen kibiya domin karen kibiya akan hada gashi na tsuntsu sai a yi masa yanka daya da almakashi ba wanda ya zarta bane sai a sanya a jikin wato shi karan kibiyar wanda hikima game da haka idan an halba kibiya ba ta karkacewa iya inda aka halba ta ake so ta je ta kawo to da izinin Allah sai ta je shine manufar sanya wannan gashi to shi wannan gashin ba a barin wani ya zarta bane haka su ake ayi musu yanka daya shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablahu lalle ne za ku bi hanyar waɗanda suka kasance gabanin ku har zuwa qudrati bil qudra manzo Allah yace irin yanda gashin karan kibiya junan sa yake dabrantar juna manzo Allah yace haka za ku bi bayan su sau da kafa manzo Allah sai yake cewa hatta lauda kanu juhra babbi inda za su shiga wato ramun damu manzo Allah yace la da kaltumu yace lalle ne wato za ku shiga ramun damu kwana-kwana gare shi yana da wahalar shiga kenan duk inda suka yi a cikin wannan al'umma sai an samu waɗanda suka bi bayan su sau da kafa قالوا يا رسول الله صحابي sai suka ce ya manzon Allah an yahuda wan nasara wato kana nihin yahudawa da yan musha manzon Allah sai yake cewa faman in har ba yahudawa da yan musha nake nufi to suwa nake nufi to kaga wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar mana lalle ne daga cikin wannan al'umma to sai an samu wasu wato sirrin ga biyayya sau da kafa ga yahudawa da yan mushin duk abin da yahudawa da yan mushin suka aikata to a cikin wannan al'umma sai an samu wadanda za su aikata irin abin da suka aikata da haka yace har zuwa qudrati bil qudra to a wadancan ayoyi uku da suka gabata aya ta farko Allah ya tabbatar mana cewa daga cikin yahudawa da yan mushin musamman waɗanda aka ba su sanin littafi ga su suna imani da sihiri kuma suna imani da dabbana da bautar gunki to a cikin wannan al'umma babu a cikin wannan al'umma akwai waɗanda suka yi imani da sihiri wanda galibi shi ne suke kiran shi lakani ko a ce aiwa ne yana da asiri sun yi imani da asiri ya ke ni shi ne da sihiri kuma yanda su yahudawa da yan mushin suka yi imani da bautar gumaka to a cikin wadan al'umma akwai waɗanda suke bauta ma kabura wanda in an tambaye su sai su ce ai ta wasu ne suke da su wai neman su kusantar da su ne da ubangiji subhanahu wata'ala wanda hatta kamar yanda ake dawafi da Ka'aba to akwai masu zuwa suna dawafi da kabura na wali aje ana tawafi a sanya kabarin gaba ai masa sujada kuma a ringa rukun shi yayi wani kunci da neman biyan bukatu irin yanda ake rukun Allah subhanahu wataala haka aya ta biyu da Allah yace wa abada qawut da wanda ya bauta ma gumaka su ne yahudawa to a cikin wannan al'umma akwai waɗanda suke bautar gumaka haka aya ta uku da yace qala allazina galabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida kamar yadda manzo Allah ya ba mu labarin cewa yahudawa da yan mushin sun mai da kaburin annabawan su masallaci to haka a cikin wannan al'umma akwai waɗanda suke kawo waiwaliyen su suke binne su a cikin masallaci ko kuma kabarin sai a zo a gina wata kubba akan sa a zo ana sallah a ginin kabarin dan haka wannan hadisi yana tabbatar da cewa lalle ne a cikin wannan al'umma to akwai waɗanda suke bauta ma gumaka kamar yanda a cikin al'ummun da suka gabata to shine anan malam sai yazo mana da hadisi na Sauban riwaya ta al-Imam Muslim wanda mun karanta lafazin hadisin a darasi da ya gabata kenan bayanin shi mu insha Allah zai tashi a kansa shine malam ke faɗa Allah ya ji kansa yake cewa wali muslimin an Sauban radiyallahu anhu naga al-Imam Muslim riwaya daga Sauban Allah ya kara masa yadda yake fada annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace inna allaha zawali al arda lalle ubangiji na mai girma da daukaka wato ya tattara mu wato kasa gaba dayanta duk fadinta ubangiji subhanahu wataala ya tattara mu ita gudaya fara'aitu mashariqaha wa magharibaha manzon Allah yace naga wato gabacin kasa gaba dayansa wa magharibaha wato da yammacin ta mabudar rana da mafadarta gabacin duniya gaba dayansa da yammacin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tattara mu kasa gaba dayanta wato sai da nabi kenan gabacin ta da yammacin ta lafazin zawa ai jama'a wa bamma Allah ya tattara mu ita gaba daya ya hada mu ita bude sai da naga wato gabacin duniya da yammacin ta gaba daya wannan gani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi akwai ihtimalin cewa a farke ne Allah ya nuna masa sai da ya ga gabacin duniya kuma ya ga yammacin ta kuma akwai ihtimalin cewa a mafarki Allah ya nuna masa dangane da yayin da Allah ya nuna masa wasu malamai suka ce Ubangiji subhanahu wata'ala wato ya kara ma ganin manzansa karfi ya ga gabacin duniya gaba dayanta da yammacin ta gane ku idanunsa ne aka kara musu karfin gani ya ga gabacin duniya gaba daya da yammacin ta wasu malamai suka ce wato gaba daya Allah ya hada masa ya tattara masa ma'ana gabacin duniya da yammacin ta gaba daya Allah ya matsi kasa aka nuna masa wannan duka al'amari ne wa ma zalika ala Allahi bi aziz wa huwa alayhi yasir ba abu ne ba mai wahala ga ubangiji subhanahu wa ta'ala abu ne mai sauki abunsa domin ya faɗa mana inna allaha ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala wato mai iko ne akan dukkan komai wanda ka dauka ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a irin yanayin mu a yau gaba ɗaya duniyar an tattara ta abu daya a wannan dan kwallo da ake kinan al-kura al-ardiyya wanda karta duniya gaba daya gaya a jikinta za ka ga dukkan kowane bangare daga cikin bangaren duniya nan bangare kaza ne nan bangare kaza ne nan bangare kaza ne to dan haka kasancewar anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya tattara masa kasa gaba dayanta manzon Allah yace fara'aitu mashariqa hawa magariba manzon Allah yace na ga gabacin duniya wa magariba ha manzon Allah yace da yammacin ta sai yace wa inna ummati dan haka anan kuma abu wanda ya furin jayi kasancewar kasar ce gaba daya ubangiji ta'ala ya tattara masa domin wannan shine zahirin hadisi domin in aka ce zawa shine ka tattara abu ka tattaro shi ka hada shi gu daya to wannan kuma abu ne mai sauki abun Allah subhanahu wataala to anan in wani yace to a lokacin da aka tattara masa ina tekuna ina duwatsu ina gine gine ina itace wace amsa zaka bashi sai ka ce masa wannan al'amari ne na gaibu al'amari na gaibu kwa dole mutum ya san da mai ne kawai in dai abu Allah ya faɗa da manzansa to a matsayin ka na mumini dole ka mai da hankalinka gefe guda ka aje al'amari ne na gaibu kai imani da haka shine sai ya ce wa inna mulk wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya biminha manzo Allah ya ce lalle al'umma ta ya ce da sannu mulkin ta zai cimma ma zuwiya biminha duk abin da aka tattaro mu gaba ɗaya na kasa mulkin al'umma ta sai ya kai wannan idan aka ce al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada yuci akwai ummatu da ijaba akwai ummatu da da'awa idan aka ce ummatu da da'awa dukkan wanda ke raye a duran ƙasa mu'minai da kafirai tun lokacin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo baya har zuwa kiyama gaba daya ana lissafa su ne a cikin al'ummarsa da mu'minai da kafirai na wancan lokaci tun lokacin da Allah ya turo shi da waɗanda suke raye a yau da waɗanda za su zo nan gaba har zuwa kiyama to gaba daya ana lissafa su ne a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai ummatul ijaba waɗanda suka karɓi kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mu'minai kuma su ake nufi a wannan gaba yace wa inna ummati lalle al'ummata kenan waɗanda suka yi imani da ni suka kadaita ubangijinsu a cikin ibada sai ya bulugu mulkuha manzon Allah yace lalle ne mulkin al'ummata zai kai mazuwiyar minha duk abinda aka tattara mun na ƙasa gaba ɗaya gabacin duniya da yammacin da manzon Allah yace mulkin al'ummata sai ya kai idan ka ɗauka gabacin duniya wato musulunci sai da ya ratsa sai da ya kai wato bayan wato sai da ya kai wato shine gabacin duniya can zuwa garin kasashe garin wato kasar Sindh da Hind da Khurasan gane ku domin kasar Hind da Sindh da Khurasan su ne karshe a gabacin duniya to musulunci sai da ya kai na sannan idan ka dauka yammacin duniya musulunci sai da ya kai garin da ake kiran shi Panja shi kuma daga Morocco iyaka ce tsakanin su da Spain wanda tsakanin su kawai teku ne kilo 14 ne kenan bayan teku wanda yake tsakanin Morocco wato da Spain a wancan lokaci Tanja ita ce karshe a garuruwa waɗanda suke na yamma bayan ta babu wani gari idan ku kai gabacin duniya to in ka kai kasar Sindh da Hind da Khurasan su ne karshen gine-gine a gabacin duniya to musulunci sai da ya ratsa a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Umar a lokacin nan da aka ringa yaki ana fafatawa musulunci sai da ya dangana can gabacin duniya a yammacin duniya kuma sai da ya kai kenan nan wato garin da ake kiran shi Panja to wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada me yake nihi da mulkin al'ummar sa wato shine musulunci ke shine yace wa inna ummati wato lalle al'ummata sa ya bulugu mulkuha manzon Allah yace mulkin ta zai kai mazuwiyar minha wato iya abinda aka tattaro mu wato na ƙasa gaba ɗayanta don haka abinda ya shafi kudancin duniya da arewacinta wannan ba a nuna masa ba amma gabacin duniya da yammacinta sai da Allah ya nuna ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam kuma aka ba shi labari aka tabbatar masa cewa musulunci sai ya kai iya inda aka nuna masa wannan kenan a zamanin sahabbansa ne musulunci ya ratsa dukkan waɗannan sassan duniya daman ku in aka ce duniya gaba ɗaya gabacinta da yammacinta shi ne duniya wannan yana daga cikin alama daga cikin alamomi waɗanda suke masu tabbatar da gaskiyar annabta da manzanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu ne kafin ya wakana manzon Allah yake ba da labari kuma abin ya tabbata kamar yadda ya faɗa sannan sai ya ce wa uditul kanzaini al-ahmar wal-abyad manzon Allah ya ce ku san da cewa an mun kyautar waɗannan taskoki guda biyu al-ahmar wato jar taska wal-abyad wato da farar taska me yake nihi da al-ahmar wato zinare wal abyad wato yana nihi azurfa wasu taskoki ne biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ni wato su ne taskoki na Kisra wato sarkin Paris da Kaisar shine sarkin Rumawa wanda galibin dukiyar da Kaisar wato sarkin Rumawa ya tara wato zinare tare da cewa akwai azurfa a cikin dukiyar da sarkin Rumawa ya tara to amma mafi rinjayen dukiyar shi zinare ce sannan shi kuma Kisra sarkin Farisa mafi yawan dukiyar da ya taskance ita ce azurfa amma tare da cewa kuma akwai zinare a gunsa sai dai azurfar ta fi rinjaye shi ne annabi manzon Allah ya ba sahabbansa labarin cewa wa uditul kanzai manzon Allah ya ce an bani waɗannan taskoki guda biyu na waɗannan sarakuna kenan Kaisar wato da Kisra wanda kasancewar waɗannan dauloli a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a doran ƙasa babu wata daula wadda ta yi fice take da tanadi wanda yake na yaki take da karfin soja sama da waɗannan dauloli guda biyu daula ta Rumawa da daula ta Farisawa kamar yadda in ka dauka a zamanin mu a yau daulolin da suke bugun gaba wanda suke takamar babu wata daula a doran ƙasa masu karfin makamman yaki da tattalin arziki babu sama da Amerika da Rasha to haka waɗannan dauloli biyu a wancan lokaci daula ta Farisa da daula ta Rum to su ne manzon Allah yake ba da labarin cewa an bani wato waɗannan taskoki guda biyu al-ahmar wal abyad wato zinare wanda kenan Kaisar ya tara wal abyad da duk azurfar da wato Kisra ya tara manzon Allah yace a mun kyauta wannan kuma ya wakana a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda aka karye daula ta Rumawa a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda aka je aka fatattake su aka fitar da su daga birnin Sham aka je aka karye wannan daula ta Rumawa aka ita daula ta Farisa a zamanin Usman Allah ya kara masa yadda aka karye su wanda shine wato lokacin da Sa'd ibn Abi Waqqas wato ya jagoranci wannan runduna ta yaki wanda aka karye daula ta Farisa a zamanin Usman ne Allah ya kara masa yadda duk abinda waɗannan sarakuna suka tara na dukiya zinare da azurfa da duk abinda suka mallaka gaba ɗaya sai da ya koma ganima ce ta musu kaga anan manzon Allah yana nuna mana abinda aka ba sahabban shi shi aka ba domin duk wanda ya ba naka kyautar wani abu to ka tabbata cewa kai aka ba na haka yace an bani waɗannan taskoki guda kuma kasancewar wannan ya kasance ne bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga ubangijinsa kenan a zamanin khalifanci na Umar da na Usman waɗannan daululi aka karya su duk abinda suka tara na arziki wato ya zaman to ganima ne wato ta musulmi sannan sai ya ce wa inni sa'altu rabbi li ummati Allah yuhlikaha bi sanatin bi amma wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ni na roki ubangiji na wato ga al'ummata ma'ana na roki ubangiji na ga al'ummata Allah yuhlikaha kada Allah ya halakar da ita bi sanatin bi amma wato da halaka wanda take kamar miya idan aka ce sana abinda ake nihi ita ce shekara ta fari saboda shekara ta fari sababi ne wanda yake na halakar al'umma kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa laqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yama kafiran makka addu'a yace ya Allah ka damke su da shekaru irin shekaru na annabi Yusuf shekaru bakwai sama ta yi wato wannan shekaru bakwai aka yi sama bata zubar da ruwa ba Allah ya dinke su da shekara ta bari sai da ya kai mutum in ya daga kansa sama ya ringa ganin wani hayaki yana tashi saboda tsabar yinwa sai da ya kai mutum in yayi bayan gari yake cinyewa dabba matatta wadda take gunga musai ita suke ci waliyazu billahi to anan irin azaba wadda Allah ya halakar da al'ummu wadanda suka gabata halaka wadda take gamammiya to ita ce anan manzon Allah yayi addu'ar kada Allah ya halakar da al'ummarsa bi sanatin bi amma wato da halaka wadda take gamammiya wanda za ta tafiyar da jama'a gaba ɗaya a halakar da su kamar yadda in ka dauka mutanen annabi Nuhu gaba ɗaya Allah ya halakar da su kawai sai mu'mini in ka dauki mutanen annabi Nuhu gaba ɗayan su Allah ya halakar da su sai waɗanda suka yi imani da shi to dan haka shine yace wa inni sa'altu rabbi li ummati lalle na roki ubangiji na ga al'ummata Allah ya hulika ha kar Allah ya halakar da al'ummata bi sanatin bi amma wato da wata shekara wadda take gamammiya kenan shekara ta bari ko kuma kace da halaka wadda take hadaddiya ma'ana wadda za ta tafiyar da kowa gaba daya sai yace wa Allah yusallida alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha bayyatahu sannan na roki ubangiji na addu'a ta biyu kada Allah ya saka ma al'ummata makiya wanda ba daga cikin su ba ma'ana su ne kafirai kenan kar Allah ya saka musu makiya makiyan da ba sa cikin su fayastabiha bayyatahu makiyan da za su halatta bayyatahu wato kulkulun su idan aka ce bayba wato shine hular kwano da mayaki yake sawa saboda saran takobi ko sukan mashi ko halin kibiya mayaka a wancan lokaci sukan sanya hular kwano wanda za ta rufe goshi kuma za ta rufe nan kunnuwa har ma sai ta sauko nan ta rufe wuya iya kawai abin da yake bayyana ga mayaki shine idan kuma hular kwanon ta sauko kuma ta rufe karan hancinsa to wannan ita ce ake kiranta bayba da larabci kenan shine a Hausa ake kiranta kulkuli ko kuma ka ce hular kwano yankun shine biyu kamar yadda Amr ibn Kulsum yake cewa alaina albiyu wal yalbu liyamani wa asyakum yakumna wa yanhanina alaina albiyu yace a kawunan mu yace akwai kulkuli ita ce hular kwano waliyar buri yamani kuma a jikinmu akwai sirke na yaki wanda yake sakar yaman wa asyaqum yace a hannuwanmu akwai takubba yaqumna wanda suke miƙewa zat wayan hanina kuma kaga suna lankwasawa to shine yace yace shine anan yake cewa hatta yastabiha bayyatahum fayastabiha bayyatahum yace wa Allah yusallida alaihim aduwa yace ya Allah ina roƙonka kada ka saka ma al'ummata aduwa wato wani maki min siwa anfusihim makiyin da baya cikin su ma'ana kar ka saka kafirai akan al'ummata ka ba su galaba fayastabiha bayyatahum wato su ringa halitta kulkuli duk mayakin da kaga an kama ana hudda masa hular kwano to an yi rinjaye akan su ina anan a takaice ma'ana Allah karka ba kafirai rinjaye wato akan al'ummata shine ma'anar addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai karka ba makiya kafirai rinjaye wato akan al'ummata shine cewa Allah yusallida alaihim na roki ubangiji na kada ya saka ma al'ummata addu'a makiya min siwa anfusihim makiyan da ba sa cikin su kenan kafirai fayastabiha bayyatahu wato sahadatta kulkulun su ma'ana sirrin jayi a kansu sai yace wa inna rabbi qala lalle ubangiji na ya fada lokacin da nayi wannan addu'a sai yace ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ubangiji ta'ala yace ya kai bawana annabi Muhammad inni idza qadaytu qada'an, ubangiji ta'ala yace lalle ni idan na hukunta wani hukunci, fa innahu, ka san da cewa duk hukunci na da na hukunta, la yurabbi, to ba a iya dawowa da shi. Duk hukuncin da na hukunta ubangiji ta'ala yace ba a iya dawowa da shi a ce bai yi ba, tare da cewa hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasu kashi biyu, akwai alqada'u shar'i, akwai alqada'u kauni. Akwai hukunci a shari'ance, akwai hukunci wanda yake a kasantacce. To dan haka shi alqada'u shar'i, wasu sukan mayar da shi daga cikin abinda Allah ya hukunta alqada'u shar'i. Alqada'u shar'i shi ne duk abinda Allah yake so ya hukunta, shi alqada'u shar'i baya kasancewa sai akan abinda Allah yake so. Misalin sa, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya, ubangijinka ya hukunta kar a bauta ma kowa, kar ku bauta ma kowa illa iyya ku face shi. Kaga wannan alqada'u shar'i ne, Allah ya hukunta cewa kar a bauta ma kowa in banda shi, tare da haka kuma akwai waɗanda suke bauta ma wani ba Allah ba. To dan haka shi alqada'u shar'i kenan, shi ba dole bane ba ya kasance, amma kuma shi baya kasancewa sai game da abinda Allah yake so. Dan haka wasu sun kadaita Allah a cikin ibada, wasu kuma sun sanya masa kishiya, suna bauta ma wani ba shi ba. Shi kuma alqada'ul kauni, shi kuma yana kasancewa akan abinda Allah yake so da ma abinda Allah baya so. Amma kuma shi alqada'ul kauni ban makawa sai ya zartu, ba wanda yake sai dawo da shi. Misalin sa, Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Isra, wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira, Ubangiji ta'ala ya ce mun hukunta wato a cikin littafi, an gane ko, mun hukunta ga bani Isra'ila wato a cikin littafi wanda muka turo manzanmu da shi, cewa la tufsiduna fil ardi marratayn, lalle ne za ku yi barna a ban kasa marratayn karo biyu, wala ta'alunna uluwan kabira, lalle za ku yi dagin kai, dagin kai wanda yake mai girma. Kaga anan Allah ya hukunta cewa bani Isra'ila za su yi barna karo biyu wato a ban kasa, wanda yana daga cikin barnar kashe annabawan Allah, kamar yadda suka kashe annabi Zakariya da ɗansa annabi Yahaya. To Allah yana son barna, Allah baya son barna, kamar yadda ya faɗa mana wallahu la yuhibbul fasad, Allah baya son barna. To kaga anan alqada'ul kauni, shi alqada'ul kauni yana kasancewa akan abinda Allah yake so da ma abinda Allah baya so. Anan Allah ya hukunta barna ce da bani Isra'ila za su yi, amma ba dan Allah yana son barna, sai dai cewa duk abinda Allah ya hukunta to akwai hikima a cikin shi. Barnar da Allah ya hukunta cewa za su yi, to akwai wata hikima ta shi a ƙarƙashin wannan barna da za su yi. To dan haka dai a takaice anan da yace, inni idza qadaytu qada'an, lalle ni idan na hukunta wani hukunci, fa innahu la yuraddu, lalle hukunci na Ubangiji ta'ala yace ba a iya dawowa da shi, ba wanda yake sai watsar da shi ya dawo da shi. Shi ne sai yace, wa inni a adaituka li ummatika, wato Ubangiji ta'ala ya ce masa lalle wato na baka ga al'ummarka, na maka kyautar Allah, uhulikahum bi sanatin bi amma, lalle ne na yi alkawali ba zan hallakar da su da wata hallaka wadda take gamanya, wannan na maka alkawali, na karɓi wannan addu'a taka, al'ummarka ba zan hallakar da su da wata hallaka gamammiya irin yadda na hallakar da al'ummun da suka gabace ta. Allah ya karɓa ma manzonsa wannan addu'a. In ba dan wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to da tuntuni kowa ya tashi daga aiki, ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. Sannan sai ya ce wa Allah usallida alaihim aduwan min siwa anfusihim fa yastabiha baydatahum walaw ijtama'a alaihim man bi aqqariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'dhum ba'dan. Wato Ubangiji ta'ala ya ce wa inni la usallidu alaihim aduwa, lalle ne bazan saka ma al'ummarka wasu makiya min siwa anfusihim, makiyan da ba sa cikin su, ma'ana kafirai. Fa yastabiha baydatahum, wato si galaba a kansu. Walau ijtama'a alaihim man bi aqdariha, ko da duk wanda ke sasannin duniya gaba daya za su hadu su yi ca akan yakar musulmi, Ubangiji ta'ala ya ce ba zan ba su galaba akan al'ummar ka ba, ko da cewa duk kafirin duniya za su hade kai su yi ca a kan yakar musulmi. Ubangiji ta'ala ya ce ba zan ba su galaba a kan al'ummarka hatta ya kuna ba a uhun yuhliku ba'dan, sai an kai lokacin da al'ummarka junansu yana hallakar da juna. Wa yasbi ba'dhum ba'dan, junansu yana ribace juna. To in har al'ummarka junansu yana yakar juna, yana hallakar da juna, junansu yana ribace juna, to zan ba kafirai galaba a kansu. Kaga wannan sababin abin da yasa makiyan Allah suke da galaba akan mu'minai a yau. Me yasa? Saboda mu'minan ne suke cin kansu, junansu yake yakar juna. Kadiba kaga yanda kasashen musulmi junansu yake kashe juna, musamman ka dauki irin wannan kasashe wanda yake na gabas ta tsakiya yankin Larabawa, kuma yanda junansu yake ribace juna. To wannan shine sababi Allah ya yi sharadi akan wannan addu'a ta cewa ba zai ba kafirai galaba akan mu'minai, amma sharadi shine kada ya zama to mu'minan junansu yana yakar juna, junansu yana ribace juna. To shine ya ce wa Allah usallida alaihim aduwan min siwa anfusi, Ubangiji ta'ala ya ce na maka alƙawalin ba zan saka wato makiya a kan al'ummarka min siwa anfusihim, makiyan da ba sa cikinsu, ma'ana kafirai. Fa yastabiha baydatahum, su halatta kwalkwalinsu, ma'ana su yi galaba a kansu. Walaw ijtama'a alaihim man bi aqdariha, ko da wanda ke sasannin duniya gaba ɗaya na kafirai za su haɗu su yi ca a kan yakar musulmi, Ubangiji ta'ala ya ce ba zan ba su galaba a kan mu'minai hatta ya kuna ba abuhun yuhliku ba'dan, sai an kai lokacin da su mu'minai junansu yake hallakar da juna. Wa yasbi ba'dhum ba'dan, junansu kuma yana ribace juna. Kaga a nan idan muka waiwaya mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, menene sababin abin da ya ba su galaba a kan waɗanda suka kafirce ma Allah? Saboda sun kasance mu'minai ne, ƴan uwan juna, masu kaunar juna, masu taimaka ma juna, masu kadaita Allah a cikin ibada, don haka suka fi ƙarfin duniya gaba ɗayanta a wancan lokaci. Kaga fa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labarin cewa Allah ya masa alƙawari zai ba shi galaba akan waɗannan dauloli guda biyu, daula ta Farisa da daula ta Rumawa, har ma wasu suke mamaki, ba ma daga cikin kafirai ba, daga cikin wannan mu'minai suke mamaki, suke jinjina, suke ce ya Rasulullahi yanzu daula ta Kisra? Manzon Allah ya tabbatar musu. Don haka wannan yana nuna cewa matukar musulmi za su haɗe kai su kaɗaita Allah a cikin ibada, su zamanto ƴan uwan juna, masu taimakon juna, masu ƙaunar juna, ba sa cin junansu. To komin ƙarancin tanadinsu, komin ƙarancin yawansu, ko da kafiran duniya gaba ɗaya za su haɗe a kan yaƙarsu, to sun yi kaɗan sirin jayi a kan mu'min. Shi ne ya ce walau ijtama'a alaihim man bi aqdariha, ko da wanda ke sasannin duniya gaba ɗaya na kafirai za su yi haɗin gwiwa su yi ca a kan yaƙar musulmi. Lafazin akfar jam'i ne na kufur, idan aka ce kufur shi ne nahiya kenan ɓangare sasani, shi ne jam'insa shi ne akfar ma'ana sasani. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, ya ma'asharal jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sulthan. Lafazin wa yasbi an ciro shi ne daga as-sabiyu. As-sabiyu shine riba cewa, an gane ko a riba ce, don haka kenan baiwa ake kiranta sabiya, domin an ribato ta ne a fagen yaki. Shine yace wa yasbi ba abuhum ba aban, sai an kai lokacin da junansu yana ribace juna. To don haka kasancewar wannan al'amari kuwa ya kasance tun lokacin da wato aka kashe Usman ibn Affan, wato Allah ya kara masa yadda. An gane ko? Kamar yadda dai wato karin bayani zai zo a can gaba. Shine sai yace wa rawahul burqani, shi ne yake cewa wa rawahul burqani, wato al-Burqani ya rawaito wannan hadisi fi sahihihi a cikin littafinsa ingantacce. Malami ne daga cikin malaman hadisi wanda ya wallafa littafi, shi ma ya yi sharadin shigar da duk abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin nasa. Illa kasancewar a duk malaman da suka yi sharadin hada hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gu daya, babu wanda ya cika da wannan sharadi face al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim, su kadai ne suka cika da wannan sharadi. Al-Imam Ibn Hibban shi ma ya yi sharadi cewa ba zai shigar da wani hadisi a cikin littafinsa face ingantacce, don haka akwai dewa daga cikin hadisan da ba su inganta ba. Haka Ibn Khuzaima shi ma ya yi wannan sharadi amma bai cika da sharadinsa ba. To haka shi ma al-Imam Al-Burqani ya wallafa littafi wanda yake kiransa da suna as-sahih. Sai yace wa zada, ya dada a cikin riwayarsa, sai yace wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudilli, yace lalle abinda nake jima al'umma ta tsoro, manzon Allah yace shuwagabanni waɗanda suke masu fitar da jama'a. Lafazin al-a'imma jam'i ne na imam, idan aka ce imam wato shine kenan wanda ake koyi da shi, shi kuma wanda ake koyi da shi in ma ya zamanto ana koyi da shi a cikin alkhairi ko ana koyi da shi a cikin sharri. Kamar yanda akwai limammai na kwarai, haka akwai limammai waɗanda suke na banza. Ne Allah ya faɗa game da banu Isra'il, Ubangiji Ta'ala yana faɗa wa ja'adna minhum a'immatan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Ubangiji Ta'ala yace daga cikin su mun sanya wasu limammai, yahduna bi amrina, waɗanda suke shiryar da jama'a da izinin mu, lamma sabaru, yayin da suka dau hakuri suka jimri akan duk abin da suke haduwa da shi na musgunawa da cutarwa. Wa kanu bi ayatina yuqinu, Ubangiji Ta'ala yace tare da haka sun kasance suna sakankancewa game da ayoyin. Kaga wannan limammai ne waɗanda suke na kwarai. Haka Allah ya faɗa game da Annabi Ibrahim da ɗan shi Annabi Ishaq da jikan shi Annabi Yaqub, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilayhim fil khairat wa iqamas salati wa ita'iz zakat wa kanu lana 'abidin. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, Ubangiji Ta'ala yace mun maida Ibrahim alayhi salam da ɗansa Ishaq da jikan shi Yaqub limammai ne waɗanda suke shiryar da jama'a bi amrina da izinin. To haka Fir'auna da mabiyansa su ma Allah ya ambace su da cewa limammai, kamar yadda Allah ke faɗa a cikin suratul Qasas, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsaru. Ubangiji Ta'ala yace Fir'auna da mabiyansa mun maida su limammai ne waɗanda suke kiran jama'a ilan nari zuwa shiga wuta, sai ya ce wa yawmal qiyamati la yusaru, a ranar kiyama ba za a taimaka musu a ba su kariya game da azabar Allah. To shi ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inni akhafu ala ummati, yace wallahi ni ina jima al'umma ta tsoro al'a'immatul mudillin, ina jima al'umma ta tsoron shuwagabanni waɗanda suke masu fatar da jama'a. Shuwagabanni masu fatar da jama'a sun kasu kashi biyu. Farko shuwagabanni waɗanda suke da mulki a hannu, masu kakaba ma al'umma dokokin da Allah bai yarda da su ba, ma'ana dokokin da suka ci karo da musulunci, waɗanda suke kakaba ma al'umma dokokin da a ƙarƙashinsu akwai halatta haram ko kuma haramta halal. Sannan na biyu, malamai waɗanda suke kiran mutane zuwa hanya ta bata, suke nuna ma mutane akan shari'a ta Allah suke, alhali su kuma batattu ne, alhali batattu ne, waɗanda suka zame ma Allah kishiya suka zame ma manzansa kishiya, waɗanda suke kira zuwa bauta ma waliyansu, da waɗanda suke kira a zuwa fita daga cikin doka ta Allah subhanahu wa ta'ala a bisu, wanda sai su nuna muku wai abin da suke kai wai tushen shi yana cikin Alkur'ani da Sunna, su nuna cewa shari'a ce ta Allah, alhali ko ba shari'a ta Allah ba ce, abin da suka zo da shi yayi hannun riga da shari'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda da yawa daga cikinsu suna da mabiya, sun dora mutane akan wannan hanya wai da sunan cewa hanyar Allah ce, alhali ko ba hanyar Allah ba ce, hanyar shaytani ce. Hanyar Allah shine bin Al-Qur'ani da Sunna sau da kafa, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqu. To shine anan yace wa inna ma akhafu ala ummati, yace lalle abinda nake jima al'umma ta tsoro, maza Allah yace ala immatul mudilli, wato shuwagabanni waɗanda suke masu fatar da jama'a, masu fatar da jama'a. Dan haka al-Imamu Ahmad Allah ya ji kansa yake cewa inda Allah zai kaddara cewa ina da addu'a ɗaya tak, addu'a ce wadda take karbabba, yace wallahi wannan addu'a tawa zan sarrafa ta in ma shugaba wannan addu'a, na cewa Allah ya shirye da shi, yace domin al'umma nagartarta da zaman ta lafiya yana da alaka da nagartar shugaba. In shugaba ya zama na kwarai, to al'umma za ta zama to na kwarai, amma in shugaba ya lalace, to al'umma ta lalace, bayan da za a yi a samu kwanciyar hankali. To dan haka kenan anan da yace ina jima al'umma ta tsoro, kadai abin da nake jima al'umma ta tsoro, maza Allah yace shugabanni waɗanda suke masu batarwa shine abin da manzon Allah ya fi jiye mana tsoro. Kenan su ne din shuwagabanni waɗanda suke zauwa da dokoki waɗanda a ƙarƙashinsu akwai halittar da abin da Allah ya haramta ko haramtar da abin da Allah ya halitta ma bayinsa, kuma su tilasa al'umma cewa dole a bi wannan doka, da kuma malamai waɗanda suke nuna ma jama'a cewa akan hanyar Allah suke, kuma alhali su sun yi hannun riga da hanyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa iza waqa'a alaihimus sayf, manzon Allah ya ce in har takobi wato ta auku akan wannan al'umma, ya zamanto mu'minai junansu ya zare takobi ga juna, suna yakar juna, manzon Allah ya ce to lam yurfa'a ilaihim, lam yurfa'a ila yawmil qiyamah, maza Allah ya ce ba za a ɗauke wannan takobi har zuwa kiyama. Matukar muminai suka fara yakar junansu, to wannan yakar juna ba za su dina ba har zuwa kiyama. Wannan kwa ya kasance tun a lokacin Usman, Allah ya kara masa yadda, daga kashe Usman, Allah ya kara masa yadda, fitina ta auku a cikin jama'a ta musulmi, wanda ga ita ce har yau, kuma wannan fitina sai ta dangana har zuwa kiyama. Yanzu idan ka ɗauka a cikin waɗannan shekaru, ka ɗauka tun daga 2009 ka ɗau zauwa yau a cikin waɗannan kasashe na musulmi musamman kasashen larabawa adadin mutanen da aka kashe Allah kadai ya san adadin su idan ka dauka a kasar Suriya kadai an kashe sama da mutum miliyan guda a cikin waɗannan shekaru ka dauki irin fitinar da aka yi mutanen da aka kashe a nan mutane nawa aka kashe a Yemen mutane nawa aka kashe duka a cikin waɗannan garuruwa akan kuma galibi wai musulmi ne suke kashe junansu ba su waɗancan makiyan Allah sun zamanto su raka balawu su raka mabisau su zo su koma bayan waɗannan su ba su makamai su koma bayan wannan su ba su makamai wasu kafirin sun koma bayan wannan bangare wasu sun koma bayan waɗannan ana yakar juna ana ta kashe juna don haka tun zamanin Usman Allah ya kara masa yadda tun kashe Usman da aka yi to daga nan wannan fitina da ta kullo to wannan kuma har zuwa kiyama wannan takobi da mu'minai junansu ya zaɗi ga juna to bayan da za a yi a ɗauki wannan takobi manzon Allah ya ce har zuwa kiyama wanda ka ɗauka a shekara ta 600 wato da 17 lokacin da aka yi yakin ta tara wanda suka shigo cikin birnin Bagdad wanda su tatar wato turkawa ne wanda ake kiransu atrak wanda ake kiransu mogul wanda suka shigo birnin Bagdad aka yi ta kashe musulmi a cikin yini daya sai da aka yanka manya-manyan malamai sama da malami 500 a birnin Bagdad wanda Bagdad ita ce cibiya ita ce mahadar dukkan wasu malamai manya-manyan malamai na addini na duniyar musulmi gaba daya to Bagdad ita ce headquarters su a wannan lokaci a cikin yini ɗin sai da aka yanka sama da malami 500 banda sauran jama'a sai da ya kai mace mai ciki za a kamo ta a zo a tsaga cikin abu duda yana halba-halba a gabanta a yanke ɗan ita ma kuma a kashe ta za a tsaga cikin mace mai ciki abu dudan a wani littattafai na musulunci aka ringa kawo su ana zuba su a cikin korama ta dijira wata babbar korama ce sai da ya zamanto tare littattafan ya zamanto ita ce gada wadda suke takawa daga wannan gaba zuwa waccan gaba sai da ya kai ruwan koramar ya canza ya yi baki saboda taddawa ta littattafai wanda aka rubuta na musulunci a nan duk galibin littattafan musulunci suka bace a wannan bala'i da wannan fitina na tatar da aka yakin ta ta kai sai da ya kai malaman tarihi na musulmi wallahi suna firgita game da rubuta wannan tarihi malami bai iya rubuta wannan tarihi ibnu al-asir Allah ya ji kansa wanda ya rubuta wani littafi al-kamil bi tarihi wallahi cai sai da na dauka sama da shekaru sai na yi famar in rubuta wannan tarihi wallahi ya ce sai in kasa saboda bakin cikin abin da aka yi sai da ya kai wasu daga cikin jama'a malamai suna lalabar shi cewa da Allah ya yi kokari a rubuta wannan tarihi sannan ya rubuta wannan tarihi wannan duka sababin musulmi suna yakar junansu ne Allah ya jefa wannan fitina a tsakanin mu to kai ba malami 500 ba wannan fa 500 din a cikin yini ɗaya ne aka kashe banda sauran kwanuka kuma banda adadin sauran jama'a da aka kashe banda waɗanda suka fada cikin ruwa suka hallaka lokacin da aka rutsa su to shine anan yace kaga wannan yana nuna kenan haramci wato musulmi ya zamanto su ringa yakar juna ya zamanto junansu yana cin juna domin babu bala'i da musiba sama da cewa musulmi ya zamanto suna yakar junansu shine yace wa idza waqa alaihim as-sayfu manzon Allah ya ce in har takobi ta auku akan mu'minai manzon Allah ya ce lam yurfa ya ce wallahi ba za a ɗauke wannan takobi ila yau da kiyama ce har zuwa kiyama mu'minai za su ringa yakar junansu yanzu in ka ɗauka irin adadin mutanen da ake kashewa a Siriya shi wanda yake kashe wannan jama'a ba yana da awar musulmi ne shi shugaba kuma mahaifin shi shi al-Asad ke mahaifin shi a minnar sanka turban sai da ya kashe sama da mutum 60,000 a birni guda a birnin Hama kuma mutanen da suka waki suka bar kasar wanda wasu sun hallaka sama da mutum 1000 akan kawo wata zanga zanga da aka samu wasu jama'a suka masa a wannan birni sama da mutum 1000 ya kashe a lokacin guda shine sai ya ce wala taqumu sa'a manzon Allah ya ce kiyama ba za ta tabbata ba hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikina manzon Allah ya ce sai an samu wata kabila daga cikin al'umma ta wato sun je sun hadu da mushrikai su je su kwatsa da mushrikai suna bauta ma wato gumaka irin yanda su mushrikai suke bauta sai an samu wata jama'a daga cikin al'umma wata kabila daga cikin al'umma ta lafazin hayy wato kabila ake nemi jami kuma a haya ba yana nihin kabila wata kabila ainihin ta ba a sai an samu wasu kabilu kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya cikin sunan Abi Dawud sai an samu kabilu sun je sun haɗu da mushrikai haɗuwa a nan in ma haɗuwa da jiki su je su kwatsa da su su ringa bautar gumaka irin yadda suke bauta ko kuma su haɗu da su ta ɓangaren ba su goyon baya da yarda da amincewa domin duk wanda ya yarda da shirka shi ma ya zama mushriki domin yarda da kafirci kafirci ne sai ya ce wa hatta ta'abuda fi'amun min ummati al-awthana wato sai an samu wasu jama'u daga cikin al'umma ta manzo Allah ya ce sai ringa bauta ma gumaka sai an samu wata wasu jama'u idan aka ce fi'am shine jama'at wato sai an samu wasu jama'u daga cikin al'umma ta suna bauta ma gumaka wannan shine mahaddu shahid manzo Allah yana tabbatar mana a cikin wannan al'umma sai an samu jama'un da suke bauta ma gumaka sai yace wa innahu sayakunu fi ummati kadhabuna thalathuna lalle ne daga cikin al'umma ta manzo Allah yace sai da sannu wasu tatattun makaryata guda 30 manzo Allah yace za su kasance a wata riwaya yake cewa wa innahu sayakunu fi ummati dajjaluna thalathuna ma'ana wasu tatattun makaryata wato 30 manzo Allah yace za su kasance a cikin al'ummata sai yace kulluhum yazqumu annahu nabiyyun kowanne daga cikin su yana raye cewa shi annabi ne manzo Allah yace wa ana khatamun nabiyina alhadi ni ko ni ne cikamakin annabawa la nabiyya ba'di manzo Allah yace babu wani annabi bayana wanda tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi aka samu wasu suka yi da aure cewa su ma annabawa ne irin su Musailamatul Kazzab a can birnin Yamama haka Al-Aswadul Ansi a birnin Yaman haka Tulaiha a cikin wata kabila ta Banu Asad haka akwai Saja a cikin kabila ta Banu Tamim haka akwai Al-Mukhtar ibn Abi Ubay wanda shi ma a zamanin wato Abdullahi ibn Zubair yayin da awar cewa wato shi ma annabi shi Al-Mukhtar ibn Abi Ubay shi ma yayin da awar wato cewa wai shi ma annabi ne Allah ya aiko shi to wasu sun riga sun bayyana wasu kuma nan gaba ne za su an gane ku waɗanda suke da awar annabta shine yace wa innahu sayakunu fi ummati kadhabuna thalathuna yace lalle ne daga cikin al'ummata manzo Allah yace za a samu tatattun makaryata guda 30 kulluhum yazqumu annahu nabiyyun kowanne daga cikin su yana da awar cewa annabi ne duk wanda yake da awar annabi ne to jininsa da dukiyar shi sun halatta haka duk wanda ya gaskata shi ya yarda da wannan annabta tashi to shi ma jinin shi ya halatta manzo Allah yace wa ana khatamun nabiyina yace alhadi ni ko ni ne cikamakin annabawa sai yace la nabiyya ba'di manzo Allah yace babu wani annabi bayana sannan sai ya ce wala tazalu fa'ifatun min ummati ala alhaqqi mansura wata jama'a daga cikin al'umma ta ba za ta bushe ba halin tana abin taimaka ma akan tabbatar da gaskiya ko duniya ta lalace to ba a rasa na kwarai an gane ku sai an samu na Allah waɗanda suke na kwarai waɗanda suke kan gaskiya ba yanda za a yi musulunci duk haduwar da za a yi duk duniya inda za ta hadu akan cewa ta gama da musulunci gaba ɗaya to ta yi kada sai an samu jama'a daga cikin wannan al'umma waɗanda suke tabbace akan ruko da gaskiya mansura manzo Allah yace kuma halin ababen taimakawa dama alƙawari ne na Allah wanda yake kan gaskiya Allah zai taimaka masa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin sai yace la yaduruhum man khazalahum duk wanda ya musu zagon kasa ya musu makalkashiya ya musu kafar angulo wala man khalafahum ko wanda ya saba musu manzo Allah yace la yaduruhum bi isabe ya cutar da su koda wasu za su ringa musu safada suna musu zagon kasa in tafiya ta yi tafiya su yi zagon kasa dan abu ya lalace manzo Allah yace ba sa cutar da su yace hatta ya ati amrullahi tabaaraka wa ta'ala har sai an kai lokacin da al'amarin Allah mai girma da daukaka ya zo shine gab da alkiyama lokacin da Allah yake karbar rayuwar dukkan wani mu'mini ya zamanto ba wanda zai rage abin kasa sai lalatattun jama'a wanda kiyama za ta tabbata akan su ne insha Allah ya kamata mu dakata karin bayani akan hadisin zai zo a darasi na gaba da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.